saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niger muryar Arewa a Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Assalamu alaikum Ibrahim Kano Musi Garba ne da Safiru Hashim Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 6 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji irin barnar da cutar kwalara ke yi a sassan jihar Borno. Za kuma a ji korafin mahajjatan jamhuriyar Niger. Kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kabara na tafa da shirin sana da kasa ba kasawa ba. Ridwan Abbas zai shigo da shashin jaridun Ghana. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya. Yanzu a jiya Laraba kiraye-kiraye daga kasashen duniya na karuwa ga Siriya da kawayen ta Rasha da Iran da suka yi zuciya nesa domin kaucewa zubar da jini da jefa mutane cikin masifa a lardin Idlib da ke Siriya. Yankin lardin arewa maso yammacin da ke kan iyaka kasar Turkiya shi ne ɓangaren kaɗai da 'yan tawaye ke riƙe da ikonsa. Dakarun Siriya dai sun yi wa lardin kwanye a wato ƙawanya ko masu lura da al'amura a yankin na cewa akwai yiwuwar a ƙaddamar da wasu hare-hare a wajen. Yayin da yake ganawa da sarkin Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabbar Al-Sabah jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya kira halin da ake ciki a Idlib da cewa abin takaici ne sosai. Trump ya ƙara da cewa lamarin bai zo zamanto kisan kai ba, idan kuwa kisan kai ne ran kasashen duniya zai baci sosai kuma Amurka ranta zai baci shi. Ana sa ran kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai zauna gobe Juma'a domin tattaunawa kan rikicin, yayin da kuma shugabanni wato shugabannin kasashen Turkiya da Rasha da Iran ke shirin gudanar da wani taron ƙoli a birnin Tehran. Jiya Laraba ne kuma Firaministan Habasha Abiy Ahmed ya yi tafiya zuwa ƙasar Eritrea. Ziyararsa ta farko tun da kasashen biyu makwabtan juna suka kawo ƙarshen gabar shekaru 20 da ke tsakaninsu a watan Yulin bana. Ministan labaran Eritrea Yemen Maskel ya faɗa a takafar Twitter cewa Firaminista Abiy ya sauka ne a birnin Asab, inda shugaban ƙasar Eritrea Isaias Afwerki ya tarye shi. Daga bisani kuma ya tafi babban birnin Asmara. Sashin kungiyar wato ƙuryar Afirka na muryar Amurka ya rawaito cewa shugaba Abiy ya ziyarci Masawa, inda a karan farko cikin shekaru masu yawa jirgin ruwan Habasha ya tsaya a Eritrea yana ɗaukar ma'adanan da aka haƙo a Eritrea. Firaministan Habashan dai zai yada zango har kwanaki biyu a Eritrea, yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa gida daga taron ƙolin China da ƙasashen Afirka a birnin Beijing. Shi ma shugaban ƙasar Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed ya kai ziyara birnin Asmara domin shiga taron Abiy da Afwerki ke yi. An keɓe wani jirgi ne ya taso daga Dubai na wani ɗan gajeren lokaci a tashar jirgin sama ta JFK da ke birnin New York, bayan an samu rahotannin cewa wata cuta da ba a san kanta ba ta kama wasu fasinjoji da ke cikin jirgin na Dubai. Cibiyar da ke daƙile wanzuwar cututtuka ta Amurka CDC ta killace babban jirgin kamfanin Emirates mai hawa biyu ɗauke da fasinjoji 520 domin duba 100 daga cikinsu. Wasu daga cikinsu sun yi kukan suna fama da ciwon kai da tari da ciwon maƙogwaro da kuma zazzaɓi. Jami'ai dai sun ce an kwantar da fasinjoji uku a asibiti da kuma ma'aikatan jirgin su bakwai, sauran kuma an ba su damar ci gaba da tafiyarsu, yayin da cibiyar daƙile cututtuka ta CDC ke ƙoƙarin gano abin da ya haddasa rashin lafiyar. To labaran ruwan na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.7 ta janyo gocewar laka a tsibirin Hokkaido na ƙasar Japan har ta binne gidaje da safiyar yau Alhamis. Hukumar kula da yanayin ƙarƙashin ƙasa ta Japan ta ce girgizar ƙasar, wacce ta auku da nisan kilomita 40 a ƙarƙashin ƙasa, ta wakana ne a birnin Tomokomai. Girgizar ta yanke wutar lantarkin ilahirin gidajen mutane kusan miliyan 3 da ke tsibirin. Hukumomi suka ce akalla mutane 125 sun samu raunuka, yayin da aka ayyana mutane 20 sun bata sakamakon gosewar lakar, kamar yadda wata kafar ya labari da ake kira NHK ta rawaito. A jiya Laraba ne sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da sabbin shugabannin gwamnatin Pakistan, inda bangarorin biyu suka amince za su sabunta makamai domin inganta dangantakar da ke tsakaninsu da ta tabarbare, sannan su haɗa hannu domin ganin an samu zaman lafiya a Afghanistan. Dangantakar da take tsakanin Amurka da Pakistan, waɗanda a hukumance ƙawaye ne na yaƙi da ta'addanci, ta samu matsala a shekarar da ta gabata, kan zargin cewa Pakistan tana taimakawa 'yan ƙungiyar Taliban domin a ci gaba da samun tashin hankali a ƙasa makwabciyar, wato Afghanistan.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, an samu bullar cutar kwallara a sassan jihar Borno, inda cutar ta halaka mutane wajen 14. Haruna Dauda, gari.
Hukuntuna satin da ta gabata mun taru na muku bayani cewa mun samu barkewar amai da gudawa a jiha wajen karanan hukumomi wajen 10, amma a lokacin mun tutura samples a bincika mana ko akwai kwalara a cikinsu. To, a cikin mutanen da suka samu da yawan nan guda 8 ya nuna cewa kwalara ne da gaske, kuma mun san inda suka fito. Mun samu wajen 380 wanda suka kamu da amai da gudawa, da kuma a cikinsu 8 an samu cewa kwalara ne, kuma mun san daga ina ne suka tashi. So, already mun ga mun tura mutane. Bugu da ƙari, muna da treatment center wanda akwai gadaje wajen 100.
Kuma maganan akwai wasu mutane da suka rasa ransu su 14 sakamakon wannan cuta na amai da gudawa. Ko za ka yi mana ƙarin haske game da waɗannan mutane kuma daga wani ƙananan hukumomi suka fito?
Madalla, mun samu rasuwa, amma mafi yawansu a kashin gaskiya ba zan iya gaya maka cewa amai da gudawa ne ya kashe su ba. Kamar yadda ake recording haifuwa, in an rasu ma ana recording. So, kaga mun ce to anguwa kaza mun samu ɓarkewar amai da gudawa, kuma mun samu rashi ɗaya ko biyu. Rashin nan ba tabbacacce bane wai amai da gudawa ne ya kashe mutumin.
Akwai sansanonin 'yan gudun hijira da ake da su a nan jihar Borno da ma wasu ƙananan hukumomi, abinda cikin Maiduguri da wasu ƙananan hukumomi. Kamar an samu wannan matsala a irin waɗannan sansanoni?
Rashin mafi yawa a cikin anguwanni ne.
Amma an samu ɓarkewar cutar?
Akwai. Madinatu da Al-Miskin mun samu wannan.
Yanzu a iya bayyana cewa an samu raguwan waɗannan ɓarkewar cutar ne ko kuma an samu ƙaruwansa ne?
An samu raguwa sosai a cikin 380 ɗin, kusan 200 da wani abu a yanar gani warkar da su sun tafi gida.
Kamar wani shawara za ka bayar wa mutane?
Madalla, wannan babban tambaya ne. Babban shawaran shi ne don Allah don Annabi kar mutane su ɗibi ruwa a tafki su sha, kar su ɗibi ruwa a kogi don yana gudu su sha, don ruwan baya da tsafta. In sun ɗiba su dafa kafin nan su sha, ko kuma su ɗibi wanda gwamnati ta yi providing a taps wanda ana sa magani a ciki, ko kuma a boreholes wanda gwamnati tana providing ko kuma partners tana providing, wa'annan ruwan ba wani matsala. Amma ruwa a tafki ko kuma ruwa a kogi a ɗiba a sha ɗin yana kawo mana matsala kwarai da gaske.
Zan ga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu.
To, a gaida Haruna Dauda da wannan hira da kwamishinan lafiya na jihar Borno Dr. Mushelia. Kafin mu ci gaba, ga wannan.
Sakandami kanan alizaki lalla raba mai mota dodo kanan alijan yaro da san kalife na laraba
yalla laraba ne bale ka kare
an yi bodo an bodo da ba da mamba na kullu
yalla
Allah zama bugata ya gibi aka una buga shida sakana da fadi da shida alhaji yalo gani da umaru halima bodona alhaji amma da shida da hinana na kota ina bada kama na kunduru mamma na sanyo Allah bi kanshi da sheda tuke tando mai kanu mai saji sanye da amba ture posta da sheda bawa na posta wa anda ce ga sakane fi to ka ji sabi dai dai ba so yin halin baban da ta in ya hobi sa hanya kanan aliyen da
kade kuma gaida marigayi shata to sai kuma jamhuriyar Niger inda mahajjatan kasar ke korafin jinkirin da aka samu wajen mai da su gida Salamu Muna Barma gare ka
tun da harko volley juliya na biya wanda zaka san ranar tafiyarka ka san ranar koma wakka to kenan ka biya jibiya ko ka biya kudin ka domin irin wagga ka ta same ka ka a zo kasar Saudi a yadda ka
irin sakonnin da wasu alhazan jamhuriyar Niger ke aikewa ƴan uwansu a yanzu haka kenan ta hanyar kafafan zamani suna masu nuna bacin rai akan halin rashin tabbas din da suka shiga a game da maganar mayar da su gida makoni sama da biyu kenan bayan kammala aikin haji to amma ɗaya daga cikin shiga-shikan kula da tsare-tsaren haji daga Niger Alhaji Bukari Sani Tilli mai wakiltar kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na Max Air da albishirin cewa jirgi zai fara kwashe alhazan Niger daga ranar 6 ga watan nan na Satumba
Niger mu ne muka fara zuwa daga baya akan kan cewa waɗansu alhazai har sun yi wata guda kenan dole sai waɗansu sun rige mu tafiya kuma Allah ya gyara ma ga ranar nan har an ƙara samu raguwa amma izinin da Saudiya ta bada da sai 8 ga wata duk wani mai ajansa da baya shi ya san da wannan rana ce aka huda ta komawa gobe karfe 10:30 da rabi na dare 6 ga wata in Allah da jirgin wani yana sabka a nan kuma daga shi in Allah da kamar yanda muka saba an fara sai an kare insha Allah ba za a gabce ba
masu rashin kare haƙƙin jama'a da suka hada da shugaban kungiyar Maflawali Adamu sun gargadi hukumomi akan buƙatar daukar wasu muhimman matakai
a komo a zamna a yi tsari na gari a sa committee wanda zai kawo tsari haskakke sa cikin tahiyar haji kamar haji na badiyar fara dan saboda bayuwa kai al'ummar duniya ka aje su ba abinci ba wurin muhalli na kwana na kware ka san daga an kare haji laraba kwashi kansu ki to wani ko abinci a koya ya same shi wurin kwana ma a koya to wannan abubuwan ne mun ka ce ya kamata a daina dauka alhakin mutane mutum bai biyar dukiya ta shi ta maka kuma yanzu wurin komo ya kuma cikin bacin rai
wasu jaridun nishar su ruwaito cewa alhazan wannan kasa akalla 3,000 sun shafa kwanaki da dama ba tare da sun ci abinci ba a Saudiya labarin da Alhaji Bukari Sani yace
zancen banza ne da zance wanda yake na sheri kwana uku suka ce sun yi basu ci ba ku iya lekawa ku gani gashi ana sadaka ina ma wanda za shi amsa
Sulai Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to gaida Sulai Mai yanzu kan bari mu koma gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba
Nakasa
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 ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba mai nakasa da shi kai
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako zamu yi waiwaye ne a dan tafiya inda zamu yi shirin yau domin tunawa da wani bawan Allah wanda Allah ya karbi rayuwarsa a cikin wannan mako. Wannan bawan Allah sunansa Habibu Sani Babura wanda malami ne a Jami'ar Bayero dake Kano wanda kuma in ba manta ba mun taba tattaunawa da shi a cikin wannan shiri na nakasa ba kasawa ba tun lokacin shirin na farko-farkon sa. Wace irin gudunmawa wannan mutum ya bayar da kasancewar yayi rayuwarsa kusan gaba daya akan keken guragu sama da shekara 30 amma yana koyarwa yana bada gudunmawa yana taimakawa al'umma a matsayin sa na mai nakasa a jiki ba a zuciya ba. Saboda haka domin tunawa da wannan bawan Allah da fatan kuma Allah ya masa rahama bari mu bi da farko da wa nake magana.
Sunana Habibu Sani Babura, ina aiki a Jami'ar Bayero yau shekara 34 da wasu ƴan watanni. Ina koyarwa a jami'a kuma a sashen koyar da kimiyyar harshe da kuma al'adu.
Da farko wane ne Habibu Sani Babura?
Habibu Sani Babura yaro ne da aka haifa a wani gari Babura a jihar Jigawar Najeriya. Kuma garin yana can arewa ta kurewa domin iyakan mu da Niger akan boda muke kilomita 700. An haife ni a 1952 na yi ilimin arabiya kafin shiga ilimin primary. Kuma a nan ne primary gaba daya na gama a 1968 na shigo wato sakandare da ake kira da college a cikin birnin Kano inda na yi karatu a sakandare na gama a 1972 a wata na cikin wannan shekara. Da nan kai tsaye na samu shiga jami'a a wani karatu da ake cewa karatu shara fagen shiga digiri na yi wata 18. Da nan kuma na ci jarrabawa na yi karatu amma lokacin a karkashin jami'ar Ahmadu Bello ne duk da cewa kuma a Kano ne da ake karatu.
To me ka karanta ta jami'a?
To abin da ban mamaki wato karatu ya idan ne wani shiga da gidan na karanta lissafi na karanta arabiya na karanta hausa a matsayin wato certificate wanda yake zai kai ka ga shiga jami'a kamar advanced level kenan ko kuma baccalaureate in ji mutanen makwatanni. Duniya ta wato in karanci lissafi amma jami'ar da za mu zauna ba a fara lissafi ba wato a Kano. Saboda haka kuma ba a bar ni na tafi jami'a ba sai aka bar ni a Kano don a lokacin za ka zaɓi inda kake so. Ni jami'a na zaɓa farko in ban samu ba Kano sai aka ba ni zaɓi na biyu to ka ji yadda aka yi. Saboda haka sai na karanta Hausa na ajiye littafin aljabi.
Kana nan a jami'a kana koyarwa amma fiye da shekara 30 kana kan irin keken guragu din nan wato wheelchair kenan a turance. Shin menene kai ka ga wheelchair?
Wato ina da shekara 30 cik a duniya kuma ina kokarin hada digiri na biyu a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Sai na samu hadarin mota jab da na shigar jami'ar mu da take a Kano. Kuma wannan wato shi ya jawo na samu rauni a wuya na samu tsinkewar laka. Ya zama na daga wuya na abin da ya kasa babu abin da yake motsi. Kalina ne kawai da baki suke magana kwakwalwar kuma Allah bai taba ta ba. Shekara 30 yau da hudu a wannan yanayi. Saboda haka ina zaune cikin kujera ta guragu amma sai dai a tura ni. Sai 1982 kenan.
A lokacin da ka samu wannan hatsarin sai kamar da aka dan shekara daya ko yaya ne daga baya aka kai ka Ingila wanda kuma aka yi iya kokari amma abin ya tutura. Shin me zaka ce akan wannan?
Wato ni a lokacin da wannan hadari ya game da shi a gaskiya ba a samu ci gaba ba mai zurfi ta hanyar ilimin likitanci a duniya ma ballantana a Afirka. Saboda haka na kwanta a asibitin kashi wanda yake kuma ba aikin su bane amma duk da haka wani likita a nan ya yi min aiki a wuya kuma aikin dai ya zama kamar aikin babin jiya ba a samu wata fa'ida ba. Na kwanta a wannan asibiti tsawon watanni da ya kai tun ba har zuwa watan Fabrairu na shekara da ta biyo baya. To daga nan ne Allah ya taimaka jami'a ta ɗauke ni ta kai ni asibiti na ƙwararru akan irin wannan larura a Ingila. To na shekara ɗaya can duk wani jambo da wane ne a jikina Allah ya warkar min da shi sannan aka fara koya min dama. Da na shekara ne da wani abu a kwance. Don haka jama ma gaba ɗaya in an taso ne sai na suma kamar wato hinci ɗaya ko biyu haka sai kuma in farfaɗo. Da haka na koyi zama kuma zaman tunda an aje ne kamar an aje gari da inda nake iya karfafa jikina ke ce a daure ni a kirji daban-daban da kujera kuma hannayena a dora su a kan inda mutum ya kan dafa su ma a tsattsaure su a nan don in ya gani zai ce an sa na hukumi amma ni kuma daɗi nake ji saboda ba shekara ban dauna ba da haka jiki ya fara kwari har na fara sarrafa wasu daga cikin da ɗaina da suke sama ya dawo ba wannan maɗauri ya dawo jami'a likitoci suka duba suka ce to kwakwalwa dai lafiya ta kalai kuma tun da koyarwa yake to an karɓe ni in ci gaba in ba da ta gudunmuwa. Da haka ake tura ni sai a tura ni a je a ajiye ni a aji a banne ni da ɗalibai ba haka muka yi ta yi har yau ɗin yin da nake magana da.
Za ka ga cewa nakasa musamman a irin ƙasashen Afirka in mutum ya samu buƙata irin wannan ta musamman da za a tallafa masa da makamanci haka da farko me ka fahimci mutum in ya samu nakasa ko ba irin taka ba a Najeriya ne ke faruwa.
Abin da na fahimta musamman a cikin al'adar da na taso al'ada ta Hausawa ko kuma gaba ɗaya ma in ce dai wato musulmi da zaran an ga mai nakasa babban abin da daidai zuciya wanda ya gani shi ne tausayi to sai a ji tausayin wanda yake cikin wannan kuma tausayin daga baya sai na fahimci ya zama kamar ana son ka amma so ne irin na uwar gona tana son ka take ce ne maka hannu ko shi ne maka kafa sai a ce ka zama in mata ce ne ka to ka ga in na uwar gona to ni sai ne nayi sawa a zuciyata idan na je masallaci sai in ga ana ba ni sadaka in ce ba zan karba ba amma mutum saboda ya san ba zan kaɗe ba zan gudu ba sai ya danna abin da ya bani a kan aljihu ina daina zuwa sallar girbi saboda haka da na dawo gida kuma komai saboda likita ya a ce in tun farko mai lalura irin wannan in ya zo ba ya cewa ba zan iya kaza ba sai dai in an ce ka yi kaza to sai ka ce bari in gwada to da haka ni kullum cikin gwaji nake to da na zo zan yi gwaji kuma sai ka ga ya kawo adadi saboda haka ɗalibai haka suke ɗayaniya da ni su ɗauki jera ta ma a ka kamar lokacin da ake zagaya ɗayaki a da kan da ba a ci gaba ba a cikin karaga to ina samun wannan gudunmowa daga jama'a ko ina na fito ko a cikin mota nake ko a ina to don haka ni na gane cewa idan aka maka nuna maka soyayya ba ka da lafiya domin ana tausayin ka to sai zuciya ta mutu idan zuciya ta mutu to yau da kullum an ce ido ya kai ina ce wanda nake gudu kullum to sai a gaji da kai sai a gudu a barka to ni kuma da daɗi sai ya zama na cewa na zama ɗan lelen jama'a in ka zo kana kuka a gabana to ni kuma sai in yi kokari in nuna maka da ka dinge ba to dan haka mutum ya zo sai ya dena kuka shi ma sai ka da karfin zuwa
sai wajen kai maganar dalibai ko wurare in ka je akan dauki kekenka aka sai ya kai ni ga wani abu kafin in manta shi yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka gagaro shirin nan yanayin yanda za a dinga lura da masu bukata irin wannan ta musamman dalibai ka fito daga koyarwa daga aji akwai kafar gene matattakala ce bata wuce mataki 1 2 3 4 ba amma sai da suka daga kekenka suka sauko da kai suka in kuma zaka shiga za a daga a hau da kai ka wuce matakalar sannan a ci gaba da gungura keken gine-ginen mu ba sa ba da dama ga irin waɗannan mutane masu bukata ta musamman a ce an yi wani wuri mai silliya wanda kawai za a tura keken ka ya wuce ko kai da kanka ka tura abin ka ka sako jami'a ce take da wannan ajujuwan amma ba a yi tunanin in kai malami zaka je ka hau a ce sai an ɗora keken ka ka shiga ba ka da inda zaka gungura ka wuce ko ka sako da kanka to ina ga ɗalibin da ya zo kuma da irin wannan ciwo shi kuma koya zai yi wannan abin ya tsaya min a rai ina son ka yi magana in ji menene yake cikin ranka akan irin wannan.
Farko dai tun ma wannan lalura ina kwance ina tunani da zuciya ta cewa wannan ba wata sabuwar gwagwarmaya ta shiga a rayuwa tunda dai an ce ba za a tashi ba ba ta aka yi za a mutu ba mutuwa ba ta da mutu ba to da na kai na fita ne to da ka lokacin da nake asibiti ma ni a Ingila tunda an gana ina karatu da rubutu asibiti suna da labirari wadda likitofi ake yawo da su ana bin gado-gado da kake sha'awa in ma babu shi ka faɗa za a nemo maka ji ko a wannan labirari labirin naku na duniya da ake cewa library of congress to saboda haka ni sai nace ina so a bani littattafai da za su karantar da ni shin mai larura irin tawa wanda da zai iya sarrafa komai a jikinsa ba yayya yake ji kuma yaya zai yi da kansa
to sai kuma in Allah ya kai mu za mu ji ci gaban wannan tattaunawa da na yi da Habibu Sani Babura shekaru 2 da suka wuce wanda kuma kamar yadda nace Allah ya karbi rayuwar abinsa a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya
Kuna kai ke kuma a gaida Usmana yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Za mu so mu sharhin jaridun ne yau da jaridar Daily Guide wacce babban labarin ta shine za mu yi koyi da labarin nasara na kasar China. Shugaban kasa Nana Akufo-Addo ne ya faɗi haka. Jam'iyyar NDC ta kaddamar da sojin sa kai don zaɓen shekara ta 2020 wadda aka nakalta su da siffofin halittun daji. Jaridar Today, Bankin Duniya ta nuna kushinta da kasar Ghana. Daily Break, kasar China ba ta goyin bayan masu haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya da ake cewa Galamsi. Shugaban kasa ne ya faɗi haka. Kimanin kashi 92 na wayoyin lantarki a kasuwannin kasar Ghana duk ba masu kyau ne ba. The Ghanaian Observer, IMF ta farma NDC akan harkan nan na dollar Amurka biliyan 2 na Sino-Hydro. Sai kuma wannan labarin haiyo a Ghanaian Observer, shugabannin NDC sun sa kafa sun hauri zancen tsayawar tsohon shugaban kasa Muhammad a zabe shi a matsayin tsawon shugaban kasa a shekara ta 2020. The Herald, shugabannin aikin bautawa kasa sun yi sama da fadi da Ghana Cedis miliyan 12 wurin sayan mototin nishadi da sauran ababa yayin da ma'aikata suka husata saboda ana yi musu rikon sakai na kashi. Da mu kammala shirin na yau ne da jaridar Ghanaian Times wacce babban labarin ta a yau shine an fito da sunayen dalibai da suka cancanci shiga manyan makarantun secondary yayin da kuma ake so matsarin nan na karatun zango biyu wato double track system daga ranar 11 ga watan Satumba. Da wannan muka iso karshen shirin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kage da Ridwan, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa, suna na Muhammad Awale Dukawa daga Zaria. Ra'ayi na yau zai bayyana shi a game da kuɗaɗe da aka yanke na sayan form na takara ƙarƙashin jam'iyyar APC da aka yanke jiya. To a gaskiya ra'ayi na da zan bayyana shi ne wannan kuɗaɗe sun yawa kuma sun yawa. Abin da ya kamata su duba shi ne duk wanda yake da irin wannan kuɗi ya sa har ya sai wannan form. Idan ma Allah ya saba farko abin da zai fara yi shi ne ta yaran mai da kuɗi na. To wannan abu ya nuna cewa cin hanci da rashawa a Najeriya yanzu ake so a fara shi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Rayfata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Bari in yi tsokaci dangane da matsalar rayuwa da ake kururutawa a Najeriya. Ai, kowa ya san cewa yawan al'ummar Najeriya ta karu kuma mafi karancin albashin ma'aikaci ya yi kaɗan. Bayan albashi ya yi kaɗan, sai ga shi gwamnatocin jihohi ba sa biyan albashin ma'aikata.
To yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Yanzu a jiya Laraba, kiraye-kiraye daga kasashen duniya na karuwa ga Siriya da kawayenta Rasha da Iran da suka yi zuciya nesa domin kauce wa zubar da jini da jefa mutane cikin masifa a lardin Idlib da ke Siriya. Yankin lardin arewa maso yammaci da ke kan iyaka da kasar Turkiya shine bangaren kai da yan tawaye ke rike da ikonsa. Dakadan Siriya dai sun yi wa lardin kawanya ko masu lura da al'amura a yankin na cewa akwai yiwuwar a kaddamar da wasu har-hara a wajen. Jiya Laraba ne kuma Firayim Ministan Habasha Abiy Ahmed ya yi tafiya zuwa kasar Eritrea da ziyarar farko tun da kasashen biyu makwabtan juna suka kawo ƙarshen gaba shekaru 20 da ke tsakaninsu a watan Yulin bana. Ministan Labaran Eritrea Yemen Maskel ya faɗa kafar Twitter cewa Firayim Ministan Abiy ya sauka ne a birnin Asab, inda shugaban kasar Eritrea Isaias Afwerki ya tarye shi daga bisani kuma suka tafi babban birnin Asmara.
To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu amma da dankuwa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi sarkin Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya hada mana sautin Salamon Abu da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato Darren Smith ni Ibrahim Kalamasi garba ke cewa a huta lafiya.